ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiranmu nake bisa da.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da wani dan majalisa mai wakiltar mazabar Misau da Damba a jihar Bauchi, Aliyu Baffa Misau, dangane da batun ƙarin kuɗin makarantu da wasu makarantu a Najeriya suka fara yi, labarin da kuma ya haifar da kace na ce musamman ma daga bangaren iyaye da kuma ɗalibai. Ba tare da na ja ku da nisa ba, ga Madina Dauda tare da bakon namu.
A yayin da ake ci gaba da tabarbarewar tsadar rayuwa a ƙasar, wasu cibiyoyin ilimi sun sanar da ƙarin kuɗin makaranta, yayin da wasu ke shirin yin haka domin tunkarar illar cire tallafin man fetur. Wannan mataki ya jefa yawa-yawan iyaye cikin zullumi a yayin da ake dab da komawa makarantun firamare da sakandare a watan Satumban nan mai kamawa. Wannan ne ya sa ɗan majalisa mai wakiltar mazabar Misau da Damban a jihar Bauchi, Aliyu Baffa Misau, kawo ƙuduri a zauren majalisar wakilai da ke cewa a soke duk wani batu na biyan kuɗin makaranta a ƙasar baki ɗaya. A wata hira ta musamman da muryar Amurka, Honorable Baffa Misau ya yi bayanin hujjojin da ya sa ya kawo wannan ƙudurin.
Da farko zan gode Allah cewa ni biya na a kaina. Lokacin da nake primary school, duk wani ɗawainiya ta primary school, karamar hukuma ta local education authority na ita ta ɗauki nauyi. Lokacin da na zo zan yi secondary school, a nan aka sake ɗaukan nauyina. Na tafi secondary school, na yi karatu, aka ban ɗakin kwana, aka ban katifa, aka ban kujera, aka ban littafi, ban biya kuɗin makaranta ba. Na tafi jami'a a Ahmadu Bello University Zaria, aka ban ɗaki, aka ban accommodation, aka ban scholarship naira 750 a ciki nake iya biyan dukkan ɗawainiyata. Lokacin da na tafi bautar ƙasa, an tallafa mu. Kafin na gama bautar ƙasa, na samu aiki a guri uku ko huɗu. Ashe ni al'umma ita ta koyar da ni, al'umma da gwamnati su suka rene ni. To ina yau in an ce za a tsawwala a abin, na fito daga jihar Bauchi. Jihar Bauchi tana ɗaya daga cikin jihohi da suke da out of school children. Mu ne na farko a Najeriya da yara ba sa zuwa makaranta, ba don komai ba, saboda talauci, saboda abin ya faɗo. Sai a ce kuma yau ɗan abin ma da gwamnatin tarayyar take yi na naira 45,000 ta rufe ido, ta ce kawai amma mai da shi 100,000. Yanzu ku duba jama'a, yau wani abu ne mutane suke cikin hayyacinsu, babu wanda yake ganin hannunsa ko bayan hannun shi. Ƙasa ta ruɗe, tattalin arzikin ya kwace, tallabai ba abin da yake da sauƙi. To yau a yau ɗin kuma a ce ɗan talaka, wadda dama unity schools akan ɗauki waɗanda suke da ilimi ne a kai su unity schools. Sai ya kasance yau masu ilimin da aka ware a primary schools ɗin yau ba za su iya zuwa unity schools ba. Peace be lillahi layi, wannan ya yi ƙarin baiwa.
Wannan batu da ka taɓo, Honorable, batu ne gaskiyar magana da yake damun al'umma, musamman a yanzu cewa akasarin ire-iren masu wannan shugabanci ko suke rike da madafin iko a ƙasar nan, kamar yadda ka yi bayani, gwamnati ce ta yi musu kome na ilimi a da, yanzu suke rike da madafin ikon. Ina gizo ke saƙanne da su ba za su iya tuna abin da aka yi a baya ba na su kyautata wa sha'anin ilimin kamar yadda aka koyar da su.
Kowa da irin nashi tunaninsu, shi ne mun hai ko kuma na hai ko kuma ya hai, saboda haka ai faruwarsa da ƙasa. Amma fa shi ɗin ma yanzu da yake wannan kujerar, ai yana cin ɗan karen wahala. Yanzu yau ɗin ɗansa yana jami'a, mu ɗauka Bates University ko Nile ko Skyline University, in kana da ɗakwaya ɗaya sai ka biya miliyan 2.3, to shi fiye ɗin shi. In yau za ka yana da 'ya'ya 5, kana maganar miliyan 15. Bai kamata a ce mu kawo saman ko mu ɗauki kurangar da na ƙasan mu za su taka matakalar su iso ba. Bai ba, ina jawo hankalin shugabanni kan cewar su ji tsoron Allah, sa ilimin nan a gabatin da mu kyauta aka ba mu. Duk 'yan shekaru na an ba mu ilimin nan kyauta, bai kamata mu uzurta ko kuma na ƙasa da mu talakawa. Bai yiwa akwai 'ya'yanmu, misali nake faɗa 'ya'yanmu, 'ya'yan abokanmu da muka yi primary school wanda ba su je gaba ba, yau ba za su iya biyan kuɗin ma ordinary ta secondary school ɗin ba, ballantana ka ce za su. Yau in za a rubuta waye ko ne ko, wallahi ba a iya biyan kuɗin. ta kaga ana wahala sai kaga mutane yasa ake samu yaran ba sa iya zuwa makaranta wannan matsalar dole hukuma ta duba ta gani kuma kamar yadda muka ba da wannan kuduri zamu tashi tsaye bari mu faɗa zamu tsayewar alifi akan lallai wannan dokar sai an sama mutane da lokacin ai daga sunami biya su sa South Africa ake kawo ƴaƴan kasar waje Unity Colleges din nan su zo su yi karatu a yanzu wannan damar da zamu sa ƴaƴan mu su yi karatu ba ma ƴaƴan kasar waje muke so mu toshe ya za a yi haka kuma in an yi wannan din ma bari in faɗa maka mummunan abu sai an nemo extra lesson teacher a gida yana koyarwa yaran nan ina gurbin ilimin yake ya lalace ya gurbace a gaskiya zamu tsaya a kai bakin cewa mun yi wannan kuma da mu bi shi sau da kafa alhamdulillah akwai mutanen da muka san suke da irin wannan aqidar a majalisar a yanzu za mu sassa ga sai an sama wa talaka gurbi na ilimi da ya yaki ya jahilci kana talaka kuma duk da jahilci a abun yayyawa ciwon mahaukaci
honorable baka ganin laifin kila ba za a ce na gwamnati bane kadai tunda ai akwai wasu jihohi da suka ce eh sun yadda makarantun primary zuwa secondary zama kyauta kuma duk iyaye da basu kai ƴaƴansu makaranta ba suna iya gurfanar da su gaban hukuma hukunta su to ina kake ganin an samu rashin tafiyar da mulkin yanda ya kamata da zai sa kowa ya samu irin wannan ilimin da kake faɗi
masararo adan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyan mu Madina Dauda daga birnin Abuja da kuma jami'a da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Gresham da ku baban yaci furin ke cewa huta lafiya sai wani mako
a da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.